السلام عليكم. Masu raro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take hakkin dan adam. A yau shirin zai daura kan batun mutuwar matashin nan na Bauchi. Da jami'an tsaro suka lakaɗa masa dukan kawo ka. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarki Lahashi Mugume. Shirin da yana Bauchi dan bin mutuwar matashi mai sana'ar sayar da dabbobi mai suna Abdina Aminu, wanda idan watakila mai sauraro na biye da shirin da ya gabata aka ji daga bakin wanda ya sha da kyar kuma ya tsira da kafa daya a kare tare da raunuka a jikinsa. Tun farko dai an kama wasu yara ne kanana masu shekaru 14 bayan da wata mata mai suna Zainab Dahir mai shekaru 35 ta yi korafin an sace mata rago. Sanadiyar kama yaran ta kai ga zargin Abdina da abokinsa Ibrahim da sayan kayan sata, ko a ce suna da hannu wajen satar ragon. Hakan ya sa ‘yan ƙato da gora suka kama Abdina da Ibrahim tare da lakaɗa musu duka har suka kare Ibrahim. Daga nan suka ɗauke su zuwa ofishin ‘yan sanda da ke dutsen Tanshi, inda a can kuma a hannun DPO Auwali Ilu aka ci gaba da azabtar da su. Abu ɗaya da ya fallasa wannan badakala har aka fara ɗaukan batun da muhimmanci shine shigar hukumar kare haƙƙin bil'adama cikin maganar. Barista Zubairu Zaranda na hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa a Bauchi ya ce za su ci gaba da bin batun kisan gillar da kuma raunata Ibrahim Aminu da aka yi.
Sunana Barista Zakariya Zubairu Zaranda, ni senior legal officer ne na National Human Rights Commission da ƙasa da ke ofisar jihar Bauchi. Shi wanda ya rasu mai suna Abdina Aminu da wasu mutane suka taho nan ofis, wanda ya zo a tube a jirkice da duka raunuka a bayansa, alaman duka da cikinsa haka. Duka akwai alaman duka da wani wurin malar kamar kuna ne, amma duka ne saboda yanayin fatansa duk ya fi kumbura. Da ya zo suka zo a irin keke a nan da ake cima a daidai da sahu, suka tsaya a gaban ofis wanda aka kira ne, aka ce ba zai iya fitowa ba. Na fito da kaina na ganshi, sai na ce masa a'a, gaskiya ya kamata dole mu shiga cikin ofis, inda zai iya dan tallafawa ya tallafa ta. Aka dan ta tallafo shi, ya shigo hannu hannu da ɗauki hotunan raunukansa. A tambaye shi aka yi haka, ya ce eh, vigilante su suka kama su, wasu suna hunters, ɗan mafarauta yake faɗa. Ya ce su suka kama su, wanda dole shi in bakininsa ma aka yi je, amma suka dan kama ta zai suka ɗan tone da cewa wai wasu yara masu shekara guda 2-3-4 sun ce su suke sayar masa da akuya, wanda shi kuma ya ce mana bai ma san wa'innan yaran ba. To sun fara ɗan tuhumarsa a nan, daga wuri kuma sai aka ɗauke shi sai aka kai su CID da shi da wani wanda ake ce Madogo, wanda su hunters ɗin suka karya shi, hunters suka karya Doko kuma sun fara dukansa. To amma daga wurin da aka ɗauke su sai zuwa CID, daga CID kuma sai aka sai CID sun ce karɓar su, daga nan kuma sai suka wuce suka tafi dutsen Tanshi police station. Daga nan da tafi dutsen Tanshi police station su sa a karɓe su, daga nan kuma shi ne industry ya faɗa mana kan cewa shi DPO da wasu mai suna Abdullahi da wani Musa nan kuma aka suka tuɗe su tsirara lokacin su biyu, daga baya kuma na ukun su aka kawo shi mai suna Muhammad Dankaka inda aka ajiye su a gaban floor a bakin nan station din kenan, da aka ci gaba da dukansu. Shi Abdina Aminu wanda ya rasu din ya tabbatar mana da cewa don ya faɗa mun ma kan cewa DPO ya daddake shi saboda ya je kotu yake ya amsa. Daga wurin ya sa bayan duk da an ba da violence aka sa ya sa suka dawo nan police station na dutsen Tanshi, inda ya ci gaba da azabtar da su. Da daga baya kuma wanda zai rasu ma na je asibiti, inda aka shi asibiti da na gan shi an saka masa wannan oxygen din da sauransu, wanda daga baya kuma kaman bayan na baro da minti 30 aka ce ya rasu.
To Allah ya ji kansa ya sa ya huta. A ci gaba da binciken musabbabin mutuwarsa, Barasa Sariya Sali ta kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Bauchi ta ce sun amince a tono gawar Abdina don ‘yan sanda su tabbatar da cewa raunukan da aka yi masa ne suka yi sanadiyar mutuwarsa.
Sunana Sadiya Sale, ni ce Vice Chairman na Nigerian Bar Association Bauchi Chapter, sannan ni ce kuma Chairman Human Rights Committee. Muka je muka ga CP ɗin ma da kanmu. mun fara mun ga AC mun ga DCP sannan mun ga duka groups din so daga farko da muka je sai suka ce watan su family ba su ba su hadin kai ba saboda ba su dauki statement din su ba da baki da su ba san me yake faruwa ba inji su police din kenan sai nace to ai ba za su ba ku ba saboda suna jin tsoro ne saboda abin da ya samu ƴan uwansu da wanda ya rasu da kuma waɗanda suka ji rauni din to shine sai suka ce mana to da Allah yanzu mu taimake su su gaskiya babu wani abin da za su boye kuma they are ready to cooperate with us so ba wani abin boye amma mu yi kokari mu kawo musu family din nan muka ce to shikenan muka je muka yi magana amma muka je da NBA boss muka shiga muka dauko waɗanda za su iya zuwa tunda shi dogo yana fama da kafa muka dauko waɗanda za su iya zuwa da iyayen muka zo a gaban mu aka dauki statement saboda mun kare zaman to sun ji tsoro ko wani abu daga baya kuma muka je muka sake dauko wasu police officers din da IPO sun suka je har gidan dogo da matan shi ma rigayi aka dauki statement din su to daga baya akwai ƴan Prohan because abin ya fara daga ƴan Hunters Association ne Prohan din nan daga wajen sa abin ya fara yawa to daga baya mun koma ƴan CID din suka ba mu hadin kai aka kira conference ko aka kira mana ƴan Prohan din muka yi interview su ma da su suka faɗi su ma nasu side din to daga baya muka ga commissioner of police ya ce mana lalle ya ji wannan labarin yana kuma bincike akai kuma we should rest assured cewa duk wanda ya sama shumantin daga DPO din har Prohan har duk wanda ya same su involved ba zai bar one stone unturned ba yace to mu yi hakuri yana din abin ana kan bincike yana daidai wajen police din because abin da ma ya dan ba mu mamaki shine an kai su court kuma har an yi conviction din su wato an yanke musu hukunci kuma sannan a cikin su shi marigayi abin da yasa nashi ya ba mu tausayi shine shi bai mai admission to cewa yayi wannan abin ba har ya mutu yana kan bakan shi cewa shi bai yadda yayi sata ba kuma bai da confessional statement a wajen su police su kuma suka kale da su dogo according to them shine su a dukan da suka sha yasa suka yi confession amma in any case a sharia court yana aka kai su an yi convictions har sun biya kudin wannan akuya ko rago din ne so kaga ya kamata case ya kare aikena to amma daga sharia kwatan sai zaman to bayan an sallame su an yi convictions sun biya waɗannan kudaden sai aka sake kuma da su police station according to them wajen DPO din so su haka suka faɗa cewa ba a bar sun tafi ba kaga ai afko a sharia ne idan har aka shiga kotu aka riga da aka yi arraign din ka aka yi conviction din ka ka riga da ka biya kudi ko duk abin da zaka yi imprison inmate ai sharia ya riga da ya kare kenan ba za a sake komawa da kai kuma wajen police ba gaskiya
shi Abidina mutune a asibiti
eh haka ne
kuna da takardan da ke bayar da bayanin ga dalilin da yasa ya mutu
eh muna da takardan akwai muna da takardan da suka bamu kuma su ma police sun nemi izinin cewa mu yi magana wa family idan za a iya exhuming body din ta yi autopsy ban san yanda ake kira da Hausa ba yauwa za a yi exhuming sai a yi autopsy a bincika su ga cause of death din according to them eh muka ce amma kuma gashi nan su sun rubuta muna da medical reports din muna da death certificate muna da medical reports din da wanda sun kuma a teaching hospital ne so kaga it's a reliable place ba wanda za a je a yi fabricating bane ko kuma wani abu sun ce akwai body injuries sannan kuma akwai excessive bleeding so he lost a lot of blood sannan kuma akwai bodily injuries sannan kuma akwai broken ribs da sauransu dai statement din da yawa dai da medical terms din su din amma akwai wanda in simple english terms that are understandable
to ku yanzu ina ne kuka tsaya kan wannan al'amari na ku
eh yanzu yanda muka tsaya watan shine mu mun ga statement kuma gaskiya sai assuring din mu saboda gaskiya su police sun ba mu cooperation daga tun da muka je haka suka bude mana conference hall din aka zauna aka kira ƴan Prohan aka kira waye da statement ma a ranan baya nan ya kira a waya yace lalle a bar mu zo mu interview din mu sannan DCP kuma da CAC duka su taimake mu so kafin muka je muka ganshi last week so mun ganshi assuring din yace shi ba wanda yake wasa bane da aiki kuma yanzu an assure us cewa har yanzu suna investigation kuma idan har suka samu anybody wanting cikin wannan abun shi yana sanya assurance din mu ko nashi ne ko ba nashi ba ko police ne dan uwan ko Prohan ne so za su prosecute wannan mutumin so ba za su bar anything left unturned ba kada bincike nasu ne so ba yanda za a yi mu shiga cikin bincike tunda su ne official sun kuma su ne police din kaga dole mu kyale su su yi bincike tukunna idan suka yi bincike za su tura mana da case diary din yanzu kamar ni ina ministry of justice ne so kaga dama su ne suka tura mana da case diary for prosecution kenan so idan suka tura mu da case diary sai mu ga a cikin su wanne ne tunda duka mu mun yi iyaka kokarin mu na bincike din mun kai musu mutanen da ba su zo ba kuma mun nemi calmness mun ce da Allah sai hakuri because za su fita su yi protesting ana ta zage zage muka ce ai hakuri haka shari'a yake da doka ba kar a garin haka aje a karya doka So yanzu mu muna son mu ba su na fitin da commissioner of police yayi assuring din cewa they are going to do all they can. So yanzu muna son magani ne at the end of investigation din su waye ne suka samu za a yi prosecution din DPO ne da Prohan DPO din ne shekara da Prohan din ne a su waye ne involved a cikin wannan duka din tunda muna da overwhelming evidence cewa lalle an yi duka da har yayi leading to wannan death din.
Masuraro kamar da yadda masu aikin kare haƙƙin bil'adama ba su da ido har sai an ba haƙƙin wanda ake zargin an zalunta shirin ciki da gaskiya ma zai ci gaba da saka ido don tabbatar da ganin an yi adalci sai aka san cewa mun mako mai zuwa don jin wani sabon shirin idan Allah ya kai yanzu kan amarin duk waɗanda aka ji muryoyin su musamman ma Abdulwahab Muhammad da Nasir Adam Elisaya ni sarki na Hashim Gumul ke cewa muka san shi lafiya.